بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 22 ga watan Rabi'in Awwal 21 ga watan Rabi'in Awwal hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ta yi daidai da 6 ga watan 10 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin wato markazu na Aisha Allah ya kara mata yadda wanda ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birril Walidain na Malam Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 12 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta wasu daga cikin hadithan annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke jan hankali da kwadaitarwa game da biyayya ga iyaye inda malai ya kawo daidai gabar birrul walidaini kaffaratul lisayyiat wa sababul linnajati minan nar inda malai yake cewa bin iyaye wato yana kankare zanubai kuma ɗaya ne daga cikin hanyoyin tsira da kukuta daga cikin wuta inda muka karanta hadithan Umar Abdullahi dan Umar inda wani mutum yazo yace ya ma'aikin Allah na aikata wani zanubi babba shin ko akwai damar in tuba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga tumarka tana raye sai yace a'a sai dai kanwarta ko yayata sai yace to kaje ka bita wannan sai ya nuna cewa ashe bin iyaye yana kankarewa mutum ainihin wato zanubi sannan sababi ne daga cikin sabubban da za su kubatar da mutum daga cikin wuta sannan mun karanta athar din Ata ibn Yasar shi ma inda wani mutum ya tambaya Abdullahi dan Abbas yace ya nemi auren wata mace take aurensa sai ta auri waninsa ko ta so waninsa ba shi ba kishi ya kama shi ya kashe ta shi ma yake neman mafita ya tambaya Abdullahi dan Abbas shi ma Abdullahi dan Abbas bai yi wata ba ya tambaye shi cewa mahaifiyarsa tana raye yace a'a sai ce to ka tuba zuwa ga Allah ka kuma nemi kusanci na Allah madaukakin sarki gurgurdan ikonka to sai Aba yake cewa naje na tambaya Abdullahi dan Abbas me yasa ka tambaye shi game da mahaifiyarsa tana raye sai ya ce to ni dai ban san wani aiki ba a yanzu da zai kusanta shi zuwa ga Allah sama da ya bigyaci masa to wannan sannan mun karanta athar na al-Muraqqi' al-Hanzali shi ma hadithin yana kama da irin wancan na Abdullahi dan Abbas sannan mun karanta maganar Daisala ibn Mayyas da shi ma Abdullahi dan Umar yace da shi kana tsoron wuta kuma kana son ka shiga aljanna yace i wallahi sai yace to mahaifanka suna raye sai ce eh to mahaifiyata dai tana raye, sai ce da zaka je kai mata magana mai dadi ka ciyar da ita abinci na rantsi da Allah zaka shiga aljanna matukar ka da yanci manyan manyan laifuka. Sannan mun tattauna game da bin iyaye sababi ne na samun gafarar Allah. Nan ma mun karanta hadithin Abi Huraira da hadithin Malik bin Amr al-Kushairi. Sannan mun karanta bin iyaye sababi ne na amsa addu'ar bawa, sannan sababi ne na yayi damuwar bawa. Nan ma mun karanta hadithin mutanen nan guda uku da suka shiga cikin kogo, ko wani dutse ya zo ya rufe kofar kogon ba su da damar shiga, inda ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da biyayya da ya yi wa iyayensa, kuma Allah ta'ala ya karɓi wannan addu'a tashi kofar kogon ta buɗe. Mun karanta kuma bin iyaye sababi ne na ɗauke bala'i, don mutum yana cikin wani bala'i na talauci ko bala'i na rashin lafiya ko bala'i daga cikin bala'o'i, to ya dage wajen miwa iyayensa biyayya, yi musu biyayya sababi ne na Allah ya ɗauke masa wannan bala'i. Sai muka karanta hadithin Uwaisun al-Qarni, wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ishara zuwa gare shi duk da baya cikin sahabbai, yana cikin tabi'ai. Sannan bin iyaye ka yadda da cewa sun maka abin kirki, sun kyautata maka, don haka yadda, domin duk wanda kaga ya dage tukuru yana bin iyayensa ya yadda sun kyautata masa shi ma, don haka yana kokarin ya mayar da wani abu daga cikin haƙoƙin da ke kansa nasu. To nan ma mun karanta hadithin babu wani sakamako da ɗa zai iya biyan ko ɗa ba zai iya biyan iyayensa ba ko mahaifinsa ba, sai dai in ya samu ubansa a matsayin bawan wani ya siye baban nasa ya yanta shi. Wani bawan Allah ya tambayi Abdullahi dan Umar lokacin da yake ɗauke akan wato yake ɗauke da mahaifiyarsa a gadon bayansa, yana yin tawafi da ita har yana yin wasu baituka, inni laha ba'iru hal muzallalu in uz'irat rikabuha lam uz'aru, yana zagayawa da ita yana faɗin wannan baitoci din. To wannan kaga bayan ya gama yake tambayar Abdullahi dan Umar, kaga dai yanda ainihin wato nake yi da mahaifiyata, ina ta tiri-tiri da ita, in maka amfani da kalmar 'yan siyasa ko ina ta tiri-tiri da ita, kana ganin na biya haƙƙinta. Nan ma Abdullahi dan Umar ya ce wallahi ni shi ɗaya na naƙuda da ta yi wajen haihuwarka ko shi baka biya ta ba. To wannan shine abin da muka tsaya ko alal muallif rahimahullahu ta'ala. To ka kalli wannan magana ta wannan bawan Allah, yanzu fa akwai wanda yana da abun hawa wallahi ba zai dauki iya babansa, in yana da matsalar da za a kai shi wata unguwa sai dai babansa ya hawa daidai ci sau, ko mahaifiyarsa ta ce a tana so ya kai ta wata unguwa wallahi zai ce ai umma gaskiya ina da wani dan uzuri ba zan samu zuwa ba, amma dai a je a hawa daidai ci sau. Akwai ban mutane masu irin wannan, yanzu kaga shi wannan ba wai abun hawa ne da shi ba da zai dauke ta yawo da ita, a'a gadan bayansa duk sanda take da matsalar zuwa wani guri shi zai zo ya goya ta a baya kai ta. Amma an ce Abdullahi dan Abbas ya ce ni shi ɗaya na naƙuda bi, Abdullahi dan Umar ka ya ce ni shi ɗaya na naƙuda bi biya ta ba, amma ni na san cewa akwai mutanen da yanzu suna da ababen hawa, kuma iyayensu suna tafiya a ƙasa suna zuwa bakin titi su daɗe a tsaye su jira abun hawa na haya ya zo ya ɗauke su ya kai su inda za su, don sun san ko sun nemi wannan alfarmar ta ɗansu ya zo da abin hawa ya ɗauke su ba za su samu ba. Allah ya kiyaye. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qalu ya Rasulallah man abar qala ummuk, man abar qala ummak, qala thumma man qala ummak, qala thumma man qala abak, qala thumma man qala al-adna fal-adna. Abi Huraira Allah ya kara masa yadda ya ruwaito hadisi yake cewa qalu ya Rasulallah, sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah man abarru kaf a cikin mutanen duniya wa zan fi wa biyayya, wa zan fi kyautatawa da kuma faranta masa. Qala ummak, yace gyatumarka. Qala thumma man, yace duk a mutanen duniya banda mahaifiyata wa kuma yake da haƙƙin in kyautata masa. Qala ummak, manzo Allah ya kuma ce gyatumarka mahaifiyarka. Thumma man, yace sannan wa kuma. Qala abaka, yace sai kuma mahaifinka. Qala thumma man, yace sai kuma wa. Qala al-adna fal-adna, sai mafi kusanci da su, sannan mafi kusancin mafi kusanci da su. Kenan duk wanda ke kusa da su, in ka gama da su, ka gama da iyayenka lafiya, to kai kokari ka gama da kannan iyayenka da yayyen iyayenka lafiya. Wannan shine ka gama sauke haƙƙin da ke kanka. Babanka, mahaifiyarka an ce ka bita, kai duk abin da kake yi na bi mata biyayya. Mahaifinka shi ma an ce ka bi shi, ka bi shi. To kaji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal adina, ainihin wato al adina fal adina. Kaga al adina shine kanin mahaifinka, yana cikin al adina. Wan mahaifinka yana cikin al adina. Kanwan mahaifiyarka tana cikin al adina. Yayar mahaifiyarka tana cikin al adina. Mazansu da matansu wayannan duk suna daga cikin al adina. To wani iyayen da suka haife shi ma ba su isa ba ballantana wasu kannansa, kannan iyayensa ko yayyinsu, su kansu ba su isa ba, in sun fada sai in ya ga dama, ba su isa su sa shi ba ko su hana shi. Ballantana wani kaninsa ko wani wansa ko wata kanwar babarsa ko wata yayar babarsa. To kaga ashe biyayyar dan ka tsaya iya babarka da babanka baka gama ba har yanzu. Domin duk uban da ya san abin da yake, in ya haifi ɗan da yake rena ƙannansa ko yayyensa, to in yana ganin kamar ba shi ya rena ba, ya yaudari kansa. Duk in ka ga ɗanka yana rena ƙannanka da yayyenka, kai ya rena. Ya zo ya kwanto yana sussunkuyar da kai, amma ƙannanka da yayyenka ba su da mutunci, ba su da ƙima. In ka san me ake nufi da ganin girman iyaye, to kai ma baya ganin girmanka. Kuma in baka gane haka ba, akwai gabar da za a zo ka fahimci haka. Da haka in ya gaishe ka, bai gaishe da kanin ka ba, yana kusa da shi, ka ce ba ka san gaisuwar tasa, shi ne daidai. Ya san kimar kannanka da yayyanka, amma a wajenka zai san wannan. Amma da dama iyaye suna watsi da wannan, su dai nasu haƙƙin, amma haƙƙin kannan da yayyin wannan ba kowa yake kula da shi ba. Yanda kaga a can hadisi mun karanta, da yazo yace na sha ta fi ciki na, ya ma'aikin Allah ina da mafuta, Annabi yace babarka tana nan? Yace a'a. Me Annabi yace masa? Sai yace khala dinka tana nan? Sabida al khala bi manzilatil um, Allah an kare na kanwar babarka, to zaka iya rena babarka ma. Domin khala Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bi manzilatil um, dan an shiga cikin wannan era din yanzu, wani za ka ga dai to su iyayen da yana daga musu kafa, amma duk in ba su ba wanda ya daga, ba wanda yake iya cirewa huna. Akwai wanda za ka ganshi su kam tunda sun haife shi, in sun yi magana yana dan gunguni kasa kasa zai shiru, amma duk wanda ba su ba bai isa ba, zai iya zagin kanin babansa, zai iya zagin wan babansa, ya ce min munafiki, ya ce min dan sa ido, ya ce min kaza, ya ce min kaza. Duk ana samun irin wannan. An fahimta ko? Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli Sayyidina Umar ya ce, ya Umar, ama sha'arta anna ammar rajuli sunwa abi? Umar, da kake faffaɗan maganganu game da wan mahaifina Al-Abbas, Umar har da cin fuska, baka san wan mahaifin mutum ko kanin mahaifinsa daidai yake da mahaifinsa ba? Kar ka ɗauka sai ka yi wa mahaifina shi ne ka ci zarafina, amma dan ka yi wa kaninsa ko wansa baka ci zarafina ba. To kuma da yawa muna cikin wannan yanayin da za ka ga akwai yaran da kannan iyayensu ko yayin iyayensu ba su da martaba ko kima a idonsu. Allah ya kiyaye. To shine nan mallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, yanzu ka gama da babanka lafiya, ka gama da babarka lafiya, to al adina fal adina, sai kuma a sako al adina. Al adina kamar yanda muka ambata, duk kannansu da yayyensu, mazansu da matansu, duk suna iya shiga cikin al adina. Fal adina kaga wanka ma shi ma zai iya shiga al adina. Wajibi ne ka kyautata masa, ka bi shi gurgudo shi ma. An fahimta ko? Domin addinin musulunci addini ne da ya zo mana da tsarin karami ya ga girman babba, ko da babu wata alaka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirana, duk wanda bai san haƙƙin manyan mu ba, bai san tausayin ƙananan mu ba, to baya tare da mu. Kaga koda ba dangin iya ba na baba wanda ya dara ka shekaru, a musulunci wajibi ne ka ga girman sa. To sai kuma ya dara ka shekaru kuma sai ya zama wanka, akwai dangantaka tsakanin ku. To kaga shi ma yana iya shiga cikin fal adina, ashe wanka ma zai iya cewa wani bari ka bari. Tun anan ma kawai za a iya kashe maganar. In ya zo magana ta zo kansa wani to na ji duk abin nan, to abin magana nan kakka sake magana. Shi kenan an ƙari. Ba ma sai an ce a abin an yi wa wansa magana ya yi min magana bai ji ba, sai an je wajen babansa ko babansa. A'a, wa yana cikin wanda da ya yi magana shi ma za a iya kallon girmansa a saurare shi, kuma magana ta tsaya iya nan. Addinin musulunci tsararren addini ne mai ban sha'awa. Ba addini ba ne wanda yake na ta ci barkatai kawai, kowa ba doka da oda kawai, kowa ya abin da ya ga dama. Wannan rashin tsarin da fitsara da rashin kunya tuwa da ce ba a cikin musulunci take ba, tsallakowa ce. Ina fata an gane. Allah ya kiyaye. Ibn Majah ya rawaito wannan hadithin, hadithi na 3658, sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta. Wa ana Abi Darda radiyallahu anhu qala awsani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi 90. An karbo daga Abi Darda, Allah ya kara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mun wasiya da abubuwa guda 9. Na farko la tushrik billahi shay'a. Wasiya ta farko manzo Allah yace Abu Darda, kada ka kuskura ka hada Allah da wani abauta, kar kai shirka da Allah. Wa in qutti'ta aw hurrikta, koda za a yi gunduwa gunduwa da kai, koda za a babbake ka da wuta. Domin kalmar qutti'ta an yi at-tad'if, hurrikta shi ma an yi at-tad'if. Shi sa dazu da nan shiru sai naga to kalmar qutti'ta ba za a ce akawa an daddatsa ka ba, an yi wa mutum wato an yi wa mutum gunduwa gunduwa, ko za a yi gunduwa gunduwa da mutum a daddatsa shi, to kada ya shirka da Allah. Ko da ga wuta ganga ganga an hurata, za a babbake mutum a ciki, kada ya kuskura ya shirka da Allah. Wannan wasiya ta farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Abu Darda. Wala taturukanna as-salatal maktubata muta'ammida, kada ka kuskura ka bar sallar farilla da gangan. Wasiya ta biyu da aka ga Abu Darda, kada ka yadda ka bar sallar farilla kuma da gangan ka bata, sai dai bisa mantuwa. Wa man tarakaha muta'ammida, duk wanda ya bar sallar farilla da gangan ana kiran sallah yana ji, yake tashi yayi sallar, lokacin sallar ya wuce da gangan, bari admin huddimma, alƙawarin Allah zai bashi kariya, Allah ya janye. Kaji ba? Alƙawarin da Allah ya ɗauka na duk wanda ya sallar farilla zai bashi kariya, Allah ya janye wannan alƙawarin. Alƙawarin Allah na kariya ga wanda ya sallar farilla, bari admin hu, shi kan wani alƙawarin ya barranta, ba shi a ciki. To yanzu idan mutum ya fita daga cikin tsaron Allah, to kuma tsaron waye kenan? Wanda ya bar sallar farilla da gangan. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abu Darda wasiya, yace kar ka kuskura, ana sallar farilla ko me kake ka aje, babu abin da yake sallar nan muhimmanci, aje shi ko menene. Ina fata an gane. Yace in ko mutum ya bar sallah da gangan, bari admin huddimma, Allah bai yi masa alƙawarin zai bashi kariya ba. Wala tashraban al-khamra, yace kar ka kuskura ka sha giya da dukkan maka wato danginta, duk abin da ke sa maye kar ka kuskura ka sha, duk abin da ke sa tambele da layi da tangadi, to kar ka kuskura ka sha shi, giya da abokananta. Fa innaha, domin kayan maye gaba ɗaya kayan zuke-zuke da bushe-bushen nan, miftahu kulli sharri, su ne mabuɗin kowane sharri. Duk wanda aka ce ma yana zuke-zuke da bushe-bushe, duk abin da aka ce ya kakkai mamaki, karkai mamaki. Dan an ce ya zo ya zagi babansa ko ya zagi babarsa, kuma aka ce amma fa yana dan zuke-zuke a kakkai mamaki amma yimta karka kuskura kai mamaki kai kanka yin mamakin naka shi ma abun mamaki na fata an gane wata ta zo dazu take dazun nan da yamma kan wata kaza 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 mijin baya kula da ita kaza kaza an nemi aikin ya fara ce shi ba ya mu wahala ba zai iya ba sai ta wajen wata 6 ba ci ba kaza 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 da karshen labarin sai ta ce kuma in ya dan samu ma sai ɗan shaye shaye da ɗan afa afa nace aki nace an zo kan gabar an zo daidai gurin an fahimta saboda miftahu kulli sharrin shine zuke zuke da shaye shaye mutum zai iya kisa zai iya zina zai iya luwadi zai iya sata zai iya fashi da makami zai iya kidnapping duk abin da baka tunani zai iya yi in dai ya sha kayan maye hankalin ya kawo shi yasa cikin wasiyar yace karka kuskura ka shagiya fa innaha miftahu kulli sharri wa ati' walidayka mahallu shahid kenan ka bi iyayenka wa in amaraka saurari wannan karatun da kyau hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa abu darda ka bi babanka ka bi babarka wa in amaraka koda babanka da babarka sun umarce ka an takhruja min ad-dunya ka fita daga cikin wannan duniyar fakhruj lahuma ka fita daga duniyar saboda su in zai iya yiwa su ce wane duniyar nan in zai iya yiwa mutum ya bar duniya duk da wahala barin duniyar su ce so suke ka bar duniyar nan ka bar ta to menene kuma yafi wannan ko me za su sa ka kasa da wannan yake to annabi cewa inda babanka zai ce wane ka bar duniya to annabi ya ce ka fice ka bar ta ko da babanka za ta ce fita ka bar duniyar nan wane to wai an kai makura kenan to karka tsaya wani shawarwari ko tunani to ya za a kawai ka fita wannan gabar ya dullu ala wujubi da'atihima ala kulli halin ma lam yakun fil ma'siya kawai shike wannan gabar abinda take nuna min take nuna maka dan uwa ka bi su a kowane hali matakar abinda suka sa ka ba saban Allah bane shine kawai ka duba dai a ce ko za su umarce ka ka bar duniya yanzu akwai iyayen da za su umarce ka ka bar duniya suna son ka wai ko da za a kai wannan jallin da babanka zai ce wane fita daga duniyar nan in za ka iya fita ka ce to abba kuma ka fita idan babanka zai iya yiwa ta ce ka fita ka bar duniya kuma za ka iya fitan ta ce ka fita to ba ka da zabi ka ce an gama umma ka fita to abinda bai kai ficewa daga duniya ba in suka saka min babu aula kai min babu aula min babu aula wannan gabar tana sake gaya mun tana gaya ma wajabcin yi musu biyayya ala kulli halin ba sai halin ya mun dadi ba ba sai ya ma dadi ba sun ce eh to an gama Allah ya bada ikon yi kawai abinda zaka ce ce wala tunazi'anna wulatal amr karka dinga jayayya da shugabanni majibunta al'amari wa in ra'aita annaka anta ko kaga kai ne akan gaskiya idan shugaba yace yi kawai kai as-sam'u wat-ta'a shi yake wa shugaba nan ma aka ce kar shugaba yace yi kaza ka tsaya ka ce a'a ko ka ce zaka yi ja'in ja da shi ko da kai kana kan gaskiya shi shugaban baya kan gaskiya wala tafrur min az-zahab karka gudu daga filin daga karka gudu daga filin daga wa in halakta ko zaka halaka wa farra ashabuka ko da sojoji yan uwanka sun gudu kai karka gudu wannan yana daga cikin wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abu Darda kuma yana daga cikin manya-manyan zunubai masu halakarwa at-tawalli yawmaz zahab guduwa ranar fafa ta yaki to nan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace karka gudu ranar yaki koda ko zaka mutu kai koda ka waiwaya kaga saura kai kadai duk sojoji sun gudu wa anfik min daulika ala ahlik, ka ciyar da iyalanka daga wadatarka, gwargwadon wadatarka da samun ka kula da iyalanka. Wala tarfa asaka ala ahlik, kar ka daga bulalarka akan iyalanka. Wa akhifhum billah, ka tsoratar da su Allah, ka huta wance aji tsoron Allah, ba daidai bane Allah ya haramta kaza, ya hana kaza, ya ce ai kaza, ba sai ka daga bulala ba. Ma'ana karka daki iyalinka, tsoratar da su Allah, domin bulala abinda za ta yi ma shine za a ji tsoron yin wannan abun in kana, amma in baka nan za a iya yin wannan laifin. To amma ka tsoratar da ita Allah, ka huta, kana nan baka nan za ta yi abinda ya kamata, kuma abin nan da kake so ka dake ta akan sa, tunda ka tsoratar da ita Allah za ta bari. Na fata an gane wannan hadithi. Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Al-Adabul Mufrad, hadithi na 18, wa hassanahu al-Albani. Kaji abubuwa wajen guda tara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule su, yayin Abu Darda wasiya da su. Ba Abu Darda ya kawai kada ya kai wasiya ba, an yi maka. Na fata an gane. In baka sani ba, yanzu sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same ka, an yi wa Abu Darda wasiya guda tara, kai ma ta gangaro zuwa gare ka, ka ji kai aiki, kuma kai ma ka isar da wannan wasiyoyin ga waninka. Wa sababul lidulil umr, ba mai san mutuwa ko akwai da Allah wani ya dan yi sacrifice da daga hannu ya ce yana san mutuwa, yanzu nan mai addu'a ina da ta wannan zuke. Kowa ba ya sai, kowa yana san tsawon rai ko? To ga maganin tsawon rai. Yau Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada lakanin tsawon rai. Wal barakatu fil rizq, kana san albarka a cikin arzikinka? Duk abin da ka taba ya albarka, ko kosai ka saro sai ka ci riba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam zai baka lakanin yau. Sababin da zai sa ka dade kana jan zaranka bai zinke ba, ya zama kwangiri karfan jirgi, kamar yanda wani mawaki ya ce. Na fata an gane. Wal barakatu fil rizq, sannan dan abin da Allah ya azurta ka da shi, ko menene Allah ya sa ma albarka a cikin sa. To ga abin da ke sabbaba tsawon rai, ga abin da ke jawo arzikinka yayi albarka. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal, an karbo daga Anas dan Malik, Allah ya kare yadda a gare shi, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, man ahabba an yumadda lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi walyasil rahima. Kenan a takeice Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, duk wanda yake so yayi tsawon rai, a yaukaka arzikinsa, a haɓaka arzikin, a sa masa albarka, to yabi babansa da babansa, sannan ya sadar da zumuncinsu, dangin babansa ci gaba da sadar da zumunci, na kusa yana zuwa, na nesa ko ta waya ana gaisawa, ya ci gaba da sadar da zumuncin mahaifiyarsa, na kusa ana zuwa kafa da kafa, ko wata munasaba in ta haɗu ana zuwa a gaggaisa, na nesa kuma koda ta waya kafin a samu zuwa kafa da kafa, su ma ci gaba da sadar da zumunci. In baka samu kaje ba, to aikenka yaje, shi ma sadar da zumunci ne. Allah ta'ala ya sa kana da wadata, ka zauna ka rubuta a takarda, wane 50,000, wance 50,000, wane 50,000, wance 1,000, kai doguwar full scalp, ka ware wata miliyan ɗaya, ka ce wannan ta zumunci ce. Ina gaya ma zaka dade a duniya. An gane ko? Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kuma wannan miliyan ɗayan Allah ne kadai ya san abin da za ta jawo ma. Ka samu dan aike amintacce, ka ba shi kudin mota da shi ma nasa na sa aljihu, ka ce ka je wannan babba, wannan kawu, wannan yaduko, wannan yafindo, wannan na wance ne, wannan duk ka je ka rarraba musu. Kaga wannan zumuncin, wani lokaci sai a ce ba yi zaman ka hanya ba kyau ba, sai ka zo ba. Na fata an gane. Azumi yana zuwa kowanne dama da turmin a tamfarsa, da yadi goma na shaddarsa, da kuma sukari da geran azuminsa. Ka sadar da zumunci, baka je ba, amma aikenka yana zuwa. Wani lokaci ma da kaje ka kakkaba riga, to ma bako lafiya, gara aiken naka yaje, ka zauna lafiya. ina fata an gane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake so, amma fa kaji wanda yake so, in baka so Allah gafarta malam ba da kai ake ba, wanda yake so an yi maddalahu fi umrihi a jazarar rayuwarsa yayi tsawo, wanda yake so wanda baya so ba da shi ake ba, wa an yi zada lahu fi rizqi wanda yake so arzikinsa ya wuce haka ya karu. Sirrin guda ɗaya ne ba biyu ba, wannan gyatumin, wannan gyatumar ka je ka bi su, sannan makusantan nan nasu ka sadar da zumunci da su. Wannan hadithin Imam Ahmad ya rawaito shi hadithi na 13401, waɗanda suka yi ta haƙiƙin musnad sun inganta wannan hadithi. Na'am, shi na karanta al-Imam Ahmad hadithi mai lamba ta 13401, shi na faɗa ko? Yawwa, idan ka ne wani wajen. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. أن قاني كو كوان أبا الله يا سنيا مسا سبن كان سنيا يا كي أوري. أن قاني كو كوا كو تاني سامي يا أنا سيدة بايني انزو. Duk wanda yake so ya samu ƴaƴansa na cikin sa, addu'a zai su fado daga sama. Me ya sababin samun yaya? Ya aure. Wanda yake son kudi ya tafi ina? Tafi neman kudi ya tafi kasuwa. Wanda yake son karatu fa? Tafi makaranta. Ashe Allah ya sanya wa kowane abu mai sababi. Wanda yake son aljanna fa? Ya zama mutumin kirki. Wanda yake son wuta fa? Ya zama shawaraki ko? Shikenan ka gani kowane abu Allah ta'ala ya sanya masa mai sababi. To sababin tsawon rai shine biyayyar iyaye, shine kawai. La yazidu fil umr, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba abinda ke kara tsawon rai. Wasu malaman suka ce ba wai ransa yayi tsawo ba, Allah sai ya sanya wa rayuwar albarka, ba wani dadewa mutum yayi ba, amma sai ya amfani da shekarunsa wanda ya ninka shi biyu uku a rayuwa bai wannan bai cimma wannan nasarorin ba. In ka karanta tarihin magabata za ka ga irin haka, sai ga gaba ɗaya dududu. Yanzu Imam Nawawi shekarar sa 40 da dan motsi, amma yayi littafai sun fi guda 100. Allah ya kuma littafan ka dauka wa ƴan kanana 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 ƴan kutayi ba, littafai masu mujalladat. A sharhin da yau Sahihu Muslim mujalladi wajen 16 ne, ga al-majmu'u nasa littafansa suna nan da yawa, shekarar sa 40 ko da 2 ko da 3. Wasu malaman cewa suka shi tsawon rayuwar ba wai a abinda mutum sai ya shekarar 70 ko 80 yake iya cin masa, sai Allah ya sa albarka a cikin rayuwar, sai ga mutum yana shekarar 30-35 ya gama da wannan rayuwar ta yi albarka. Ba ha ganin yanzu wani kafin ya zama profesa sai idan ya kusa kyafcewa, ko ba ka kula da wannan? Wani wanda Allah ya sa masa albarka a karatun, yanzu nan dan kankani sai ga dan cito da shi, amma sai ya ganshi malam ya tara karatu mai tarin yawa, yayi digiri na farko, yayi digiri na biyu, yayi digirin digirgir, a lokacin da wani cikin kankanin lokaci, dan haka albarka ce ta rayuwa. Ina fata an gane. To dan haka la yazidu fil umri illa albir, manzo Allah ce ba abinda ke kara tsawon rayuwa sai biyayyar iyaye. Wala yaruddul qadara, ba abinda ke mayar da kaddara illa du'a, sai addu'a. Wato addu'a sababi ce cikin rashin saukar bala'i wanda aka kaddara wa mutum. Allah ya kaddara wani bala'i zai saukar wa mutum, sai kuma yayi addu'a. To kamar yanda aure sababi ne na samun ƴaƴa, biyayyar iyaye sababi ne na tsawon rai, addu'a sababi ne na amayar da kaddarar da Allah ya rubuta za ta same ka. Kowane abu yana da sababi. Ina fata an gane. Wasu kuma suka ce a'a, addu'a la yaruddul qadara illa du'a, ba abinda ke rage kaifi ya sassauta kaddarar da za ta samu mutum sai addu'a. An rubuta a kaddara karewa zai sai ya targade, an samu sauki ko ba samu ba.
samu sauki a kaddarar sa kariya aka rubuta sai zaman to baya wasa da addu'a yana yin addu'a to sai ibtila'in an rubuta dai sai ya same shi to sai a rage masa karfi maimakon da wani katan abu ne zai fado ya kare sai a dan jeho masa wani dan karami ko kuma ya dan buge a kofa sai ya targade wannan hadisi ne wanda Ibn Majah shi ma ya ruwaito shi hadisi na tsayin Imam Ahmad hadisi na 22386 waɗanda suka yi ta haƙiƙin musnad na Imam Ahmad sun hassana wannan hadisi wa an Tha'alaba bin Abi Malik an karbo daga Tha'alaba ibn Abi Malik kale yace da'a Umar bin al-Khattab al-Ahbar yawman wata rana Umar bin al-Khattab ya kirawo wani cikin malaman Yahudawa ko ya kirawo masana ilimin at-Taura ya kirawo malaman Yahudawa al-Ahbar wada'a Aba Malik ma'ahum sai kuma ya kira Abu Malik tare da su shi mahaifin Tha'alaba din kenan sai ya kirawo shi tare da su fa qala lahum Umar sai Umar yace da su wannan ahbar din sai yace da su tahaddathu ku tattauna ku yi magana fa qala Abu Malik ma'ana kamar wan dan tattaunawa ya sanya su ahbar din da Abu Malik yace ku tattauna da waɗannan mutanen fa qala Abu Malik sai Abu Malik ya tambaye al-ahbar yace hal min amalin ta'lamunahu man amila bihi zida fi umri tambayar da zan muku a matsayin ku na manyan malamai a addinin Yahudanci shin ko kun san wani aiki da idan mutum yayi zai tsawon rai a duniya qalu la suka ce gaskiya ba mu sani ba Allah ya rubuta zai shekara 50 kuma sai 70 ina fatan gane malamai suna tattaunawa game da me ake nufi da tsawon ran nan ne wasu suka ce abinda ake nufi idan mutum zai shekara 70-50 sai ya hau hanyar kyautatawa da biyayya ga iyayensa tun yana dan shekara 20-25 to ai ce aka yi idza jaa ajaluha ne la yu'akhkhar in ajalin ya zo ne ba a jinkirta shi ko to yanzu ya yi 25 kuma 50 zai yi saura nawa to kafin ya yi 50 din sai a ƙara sai a yi amendment sai ta koma 70 ai idza jaa ajaluha ne la yu'akhkhar to ya ajalin bai zo ba suka ce tunda ajalin bai zo ba sai Allah ya buɗa wasu kuma suka ce ba sai kun yi wannan dogon tawilin ba yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu Allah yana shafe abin da yaga dama ya tabbatar da abin da yaga dama 50 ya rubuta da zaka yi sai ka bi hanyar da yake so ta kyautata wa iyaye sai ya ce agoge 50 ya mai da kai 80 akwai mai magana la yusalu amma yaf'al wa hum kenan kawai suka ce ba ya kun tafi wani dogon tawili ba yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit ko wai tsabbit a wata kira'a suka ce ba mu san wani aiki ba wanda idan mutum ya yi shi zai yi tsawon rai a duniya fada'a Abu Malik bi sifirin sai Abu Malik ya ce a zo da littafi fafatahu da aka kawo littafin sai ya bude thumma wada'a yadahu ala ahrufin min sai ya dora hannunsa akan wasu harufa ya danna wani guri faƙala sai ce a ta'arifuna ma fauka yadi karatun da ke saman hannuna inda na danne kun san shi ai ko qalu na'am sai suka ce mun san saman abin da ka wato abin da ka danne din to saman sa mun san shi qala sai ce a ta'arifuna ma tahta yadi kuma kun san abin da ke ƙasan hannuna ko ko za ku iya ganin saman hannuna suka ce eh ƙasan hannuna fa kuna iya gani suka ce eh za ku iya karanta sama eh za ku iya karanta ƙasa eh farafa yadahu sai ya daga hannunsa qala sai ce iqra'u to karanta nan inda hannuna da na danne kuma yanzu na daga fa iza fihi sai gashi a cikin littafin an rubuta man barra walidahu zida fi umri duk wanda yayi wa mahaifinsa biyayya za a ƙara tsawon rayuwarsa qala ata'rifuna hadha yace ko kun san wannan qalu na'am suka ce eh yanzu mun sani nashhadu anna hadha min indillah kuma mun shaida mun tabbatar wannan magana daga Allah take wallahi ma alimna hadha qattu qabla al-yawm wannan al-ahbar din littafin su fa aka dauko suka ce wallahi kafin wannan rana bamu taba sanin haka ba kaga ashe wannan magana tabbatacciya ce ba ma a cikin littafin mahallin tafan wayanda suka gabata an sanar da su cewa bin iyaye sirrin sa yana ƙara tsawon rai a duniya wannan hadithin yana cikin al-jami' na ibn wahab ka duba shafi na 183 isnaduhu sahihun kuma isnadin wannan athar din ya inganta wa sahha an abi marwan al-aslami anna ka'aban halafa lahu billadhi faraka al-bahra li musa wannan athar din ya inganta daga abi marwan al-aslami ka'ab yayi masa rantsuwa da wanda ya tsaga teku ga annabi musa ya wuce yayi masa rantsuwa ce na rantse da ubangijin da ya tsaga teku kuma ta sandare annabi Musa ya samu hanya da jama'a suka wuce anna fit taurati hakika a cikin at-taura an rubuta yabna adam ya kai dan adam ittaqi rabbaka ka kiyaye dokokin ubangijinka wa birra walidayka ka bi iyayenka wasil rahimaka ka sadar da zumuncinka yumaddu laka fi umri kaza a ƙara fadadawa da tsawaita rayuwarka wayyassara laka yusrak kuma za a saukaka maka al'amarinka cika dinga yi cikin sauki wayusrafu anka usrak sannan za a kawar maka da dukkan tsananinka wannan yana daga cikin abinda yazo a cikin at-taura ka abul ahbari yake wannan rantsuwar yace na rantse da wanda ya tsaga teku annabi Musa ya wuce a cikin at-taura akwai wannan maganar ya kai dan adam ka ji tsoron ubangiji ka bi iyayenka ka sadar da zumunci za a tsawaita maka rayuwarka za a saukaka al'amarinka za a kawo maka da tsanani cikin al'amuranka ka koma cikin al-jami' ibn wahab shafi na 156 da kuma wato az-zuhud na hannad ibn sari mujalladi na 2 shafi na 426 da abu marwan fihi jahala sai dai wannan abu marwan din akwai jahala a tattare da shi wal birru bihima min sabilillah gaba ta gaba mallai yake cewa wal birru bihima yuwa iyaye biyayya min sabilillah yana cikin tafarkin Allah min sabilillah da zaka ji an ce jahidu fi sabilillah to yana cikin fi sabilillah din nan yuwa iyaye biyayya bari zaka ji wani hadisi an ka'ab bin ujra radiyallahu an qal an karbo daga ka'ab bin ujra Allah ya kara masa yadda yace marra ala annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum yazo shigewa ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fara'a ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nashati sahabban manzon Allah suka ga karsashin wannan mutum da karfin sa suka ga mutum ne kakkarfa ga kuma yana da nishadi cikin tafiyar sa faqalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah lauka na hadha fi sabilillah ina ma wannan ya tafiyar da wannan karfin nasa da wannan nishadin da yake ji cikin tafarkin Allah cikin taimakon addinin Allah faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana kharaja to ai wannan fitowar da kuka ga yayi in ya fito ne ya tsa yana fafutuka ala waladihi dan ya samu abinda zai kawo wa ƴaƴansa sigaran kanana fa huwa fi sabilillah shi ma wannan yana cikin fi sabilillah ba sai ya je jihadi ba wa in kana kharaja idan wannan fitowar da ya fito ne ya tsa yana fafutuka ala abawaihi dan ya samu abinda zai kula da iyayensa shaykhaini kabirain wanda suke dattawa sun manyanta fa huwa fi sabilillah shi ma yana cikin fi sabilillah wa in kana yas'a ala nafsi idan ya fito ma yana fafutuka dan ya kare mutuncin sa yu'ifuha ya kame kansa fa huwa fi sabilillah shi ma yana cikin fi sabilillah wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan idan kuma ya fito ne dan riya da kuma alfahari fa huwa fi sabilil shaytan to yana cikin tafarkin shaytan ina fata an gane kaga ashe mutun ya dinga kwadago da fafutuka wajen kula da iyayensa da suka manyanta ba sai ya je filin daga ba shi ma za a rubuta shi cikin fi sabilillah wannan hadithin yana cikin al-mu'jamul kabir na imamu at-tabarani mujalladin 19 shafi na 129 sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi cikin Sahihul Jami' hadisi na 1428. Wahuma ahaqqun nasi bi husni suhba, mala yace ga wata gaba, wahuma uwa da uba ahaqqun nasi sune mafiya haƙƙi a cikin mutane akan ka, bi husni suhba na kyakkyawan zama da su a cikin mutane. Za ka ga mutum a ce ai bai da matsala, akwai mu'amala a waje kenan, amma babarsa tana kuka da shi kuma. Ba wanda zai baka recommendation din ya zama karɓaɓɓe har a wajen Allah saboda iyayenka. Kana da kirki a wajen harkokinka, a kasuwa ana ganin ka mutumin kirki ne, amma kota da ana ganin mutumin kirki ne mutum, amma fa iyayensa ba sa jin daɗin sa. To ai su ya kamata ya fara neman yarda su yarda mutumin kirki ne, kafin duk wanda zai ce mutumin kirki ne zai ce wani mutumin kirki. Domin su ne a haƙƙun nasu bi husnul suhba, duk wanda kake abota da shi ke jin daɗin abota da abotar da kake da shi, ko kake zama da ita matarka ce tana jin daɗin zama da kai, tana yabanka a matsayin namiji ne gwarzo wanda kana kula da haƙƙin iyalinka, to ai iyayenka min babi aula. Da haka a haƙƙun nasu bi husnul suhba shine babanka da babanka. Ana Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, an karbo daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda, yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qala yace fa qala yace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, wane ne mafi haƙƙin mutane wajen kyakkyawan zamantakewa da shi, in kyautata zamantakewa da shi fiye da kowa? Qala ummuk, manzon Allah yace mahaifiyarka. Qala thumma man, yace sai kuma wa? Qala thumma ummuk, yace sai kuma mahaifiyarka. Qala thumma man, yace sai kuma wa? Qala thumma ummuk, yace sai kuma mahaifiyarka. Qala thumma man, yace sai kuma wa? Qala thumma abuk, yace sannan sai kuma ainihin wato mahaifinka. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 2971, Imam Muslim hadithi na 2548. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu aidan قال يتي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي بن سلول وترانا منزن الله صلى الله عليه وسلم يازو شيغيوا تغبن ونن راس المنافقون عبد الله بن ابي بن سلول وهو في ذل اجمتين لوكاتين شي عبد الله بن ابي بن سلول ينا قرقشين انور وني غمجي ان غاني كو واتو بشيا ودا تكي قاتوا مي انوا ايتا اكي كيرا دا اجما gamji kenan ko, yana karkashin inuwar wani gamji. Fa qala, da yaga annabi ya zo wuciya sai ya ce kad gabbara alaina ibn abi kabsha, sai jefa wa annabi bakar magana, sai ya ce ibn abi kabsha ya kwace mana mulki, shine ai gabbara alaina, ai akhadha minna sultan, shine gabbara alaina, ai akhadha minna sultan, ibn abi kabsha ya kwace mana mulki, yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ibnuhu abdullah, ibnu abdullah, sai dansa mai suna abdullah wanda babansa shi ma sunansa abdullah ibnu ubay bin salul, to dansa sai ce wallazi akramaka, dansa shi kuma musulmi ne, yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, da yaji abin da mahaifinsa ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce wallazi akramaka, na rantse da wanda ya karrama ka, wallazi anzala alayka alkitab, na rantse da wanda ya saukar maka da littafi, la in shi'ita, in kana so, la atiyannaka bi ra'sihi, yanzu nan zan zo ma da kansa, zai zo da kanwa kan babansa. Yace wa manzon Allah, na rantse da wanda ya karrama ka, ya saukar maka da littafi, in ka bani izini, yanzu in kana so zan tsinko kansa kawo ma. To bari ka ji yanda ake. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا لا اجا عبد الله كاي هكا ولكن بر اباك كجي wannan baban nasa fa makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaji irin lafazin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam har dan sa na cikin sa yaji ciwon abinda wannan munafikin ya ga annabi amma ya nemi izinin ya bashi dama ya tsinko kan babansa amma annabi ya ce masa a'a ka bu babanka. Idan har mutumin banza irin wannan, annabi bai goyi bayan ai masa fitsara, ai masa rashin kunya, a ki masa biyayya ba, ina ga babanka mutumin kirki, ina ga mahaifiyarka mutuniyar arziki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lakin birra abaka wa ahsin suhbata, a Abdullahi kar kai haka abinda nake umarta ka kabi babanka ka kuma kyautata mu'amala kanshi ka kyautata zamantakewa kanshi wannan hadithin Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa hadithi na 428 sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin as-sahiha hadithi mai lamba ta 3,323 fama alimna fadilatan nazalat hazihi al-manzila fama alimna fadilatan mala yace ba mu san wata falala ba nazalat hazihi al-manzila da ta sauka a irin wannan matsayin ba mu san wata falala ba da ta sauka a irin wannan matsayin babanka komai lalacewarsa komai balbalcewar mahaifiyarka dole ka bita dole ka bishi dole ka kyautata musu dole ka zo ka nemi sulhu da zaman lafiya da su yushriku aba'uhum wa ummahatuhum billah iyayensu suna shirka da Allah maza iyayensu mata suna shirka da Allah ta'ala fayusihimullahu amma Allah yana yi wa ƴaƴansu wasiya bi husni suhbatihima shi sun danne haƙƙin Allah madaukakin sarki na kadaita shi da bauta amma Allah bai ba da izinin su ƴaƴa su danne haƙƙin nasu iyayen ba yana umartar ƴaƴansu duk da cewa iyayensu mutanen banza ne mutanen kawai ne sun danne haƙƙin Allah suna shirka amma Allah bai ba da izinin ƴaƴa su danne haƙƙin iyaye wajen yi musu biyayya ba yace su kyautata zama da su ويقع رأس المنافقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كدوبا يند ون منافقين يأبكى cikin cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam fayusi rasulullah amma manzon Allah da kansa yana yin wasiya wa waladahu yana yin wasiya ga dan wannan wanda yayi batanci ga annabi bi husni sohbati manzon Allah yana mai wasiya cewa ka kyautata zama da babanka fa'ida ibn hibban yace abu kabsha hadha ai kaga cewa ya kadi gabbara alaina ibnu abi kafsha me yasa yace wa annabi ibnu abi kafsha shi yasa sai ibnu hibban yace abu kafsha wannan abu kafshan da kaji ana fada wanda shi abdullahi bin ubay bin salul yace wa annabi ibnu abi kafsha walidu ummi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahaifin mahaifiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga kakan manzon Allah ne kenan sallallahu alaihi wasallam kana kad kharaja ila sham to menene tarihin ibnu abi kafsha har ake jefawa annabi magana da shi abinda ya faru wannan ibnu abi kafsha wato shi abu kafsha din ya fita zuwa kasar sham fastahsana dinan nasara sai addinin kristoci ya burge shi sai ga addinin nasara yayi mai kyau faraja ila quraishin kawai sai yazo ya dawo quraishawa wa azharahu sai ya bayyana da wannan addinin kristocin ma'ana shi ya shigo da addinin Christianity addinin Nasara cikin garin Makka fa atabahu Quraishin to sai Quraisha suka dinga aibata shi haythu jaa bidinin ghairi dinihim inda yazo musu da addinin da ba nasu ba sai suke aibata shi yaje yazo musu da wani bakon addini fa kanar Quraishin to tun daga nan sai Quraisha wato ayyurun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai suke aibata annabi sallallahu alaihi wasallam wa tansibuhu ilayhi sai suke danganta shi zuwa ga ainihin wato ibnu abi kafsha ya anuna bihi suna nufin haka da annabi sallallahu alaihi wasallam annahu jaa bi dinin wai shi ma ya annabi yazo da wani addini gairi dinihim ba irin addinin su ba da kama jaa abu kafsha bi dinin gairi dinihim kaman yanda Abu Kafsha yazo da addinin da ba nasu ba to ga jikansa shi ma yayo gado yaje ya dauko addinin da ba nasu ba shi yasa za ka su Laraba suna da wannan kowa yana kokarin nasabta kansa da wani babba a family shi yasa za ka Annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo yana cewa anabnu Abdul Muttalib kaga Abdul Muttalib kakansa ne saboda fitacce ne mai mutunci mai kaza mai kaza mai kaza to in yazo sai ce anabnu Abdul Muttalib to shi kuma wancan munafikin da yake so ya aibata Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jingina shi zuwa ga Abu Kafsha ko an fahimci wannan to abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.